Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji nasarorin da sabon farmakin da hedikwatar tsaron Najeriya ta kaddamar mai taken Operation 77 a fadin kasar. Sai kuma wani rangadi da sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Imo ya yi na faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya. Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da shugaban kwamitin da shugaba Buhari ya kafa don samun hanyar rage cunkoso a gidajen yari. Daga nan kuma Maryam Dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Sai kuma shirin jaridan Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana. Sannan duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwa su cewa za su gano waɗanda suka aike da babababai guda goma ga wasu shahararrun 'yan jam'iyyar Democrat kuma masu kallamirin shugaban Amurka Donald Trump. Kwamishinan 'yan sandan birnin New York James O'Neill ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa an kai abubuwan fashewar da aka tattara zuwa ɗakin gwaji na hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a tashar sojan ruwa da ke yankin Quantico da a jihar Virginia. Masu binciken sun mayar da hankali ne sosai a kudancin jihar Florida, inda suke sa ran a nan ne aka harhaɗa abubuwan fashewar, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafafen yaɗa labaran da haddasa fushi a cikin yanayin siyasar Amurka, yana mai cewa hakan ne ya kai ga abin da aka ɗauka wani fushi ko kuma yunkuri na kisan shahararrun mutane a Amurka. Saudi Arabia ta ce ta sake canja bayaninta akan kisar dan jaridanta na da ake kira Kamal Jamal Khashoggi a cikin ofishin jakadancinta da ke Istanbul. Tana mai cewa ta yarda an shirya kisar ne kafin aiwatarwa dangane da bayani da ta samu daga kasar Turkiya. Sanarwar jiya Alhamis din da kamfanin dillancin labaran Saudi Arabia ya buga, babban lauyan kasar ne ya fitar da ita. Abin da har yanzu ba a gane ba shine wane ne ya shirya wannan kisar. Sanarwar jiya ta ce babban lauyan yana ci gaba da bincike akan mutanen da ake zargi domin kammala shirin tabbatar da hukunci. Saudiya ta kori wasu jami'anta guda biyar dangane da kisar, kana ta kama mutane 18 masu suka daga kasashen duniya, ciki har da kasar Amurka, wanda shugabanta Donald Trump yake cewa wato shugaban Saudiya da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman su ne alhakin kisan ya rataye a wuyansu. Dubban mutane suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru mai fama da tashin hankali kafin zaben kasar na ranar 7 ga watan Oktoba. Yanzu wasu sun fara kobawa gida, amma kuma an koda gidajensu da ƙauyukansu. 'Yan aware masu fafutukan balle yankin Ingilishi daga kasar Kamaru sun lashe takobin hana gudanar da zaɓe a yankin arewa maso yammaci da yankin kudu maso yammacin Kamaru, suna kuma kai hare-hare akan rufunan zaɓe a ranar zaɓen. Emmanuel Choi shi ne magajin garin gundumar Indu wanda ya haɗa da Ngaru, ya ce bayan zaɓen gwamnati ta umarci sojoji suna kai hari a kan yankin da ake zaton babban tungar 'yan awarin ne. Ya ce an kashe mutane da dama kada sojoji da su 'yan awarin masu ƙona gidajen mutane. Ya ce gwamnati tana kai hare-hare a kan mutane da suke neman wa yankin kudancin Kamaru 'yancin cin gashin kai. A gundumar Indu da ya haɗa da Ngarum kenan, wato an kashe wani babban soja da wasu jami'an sojoji an kuma kashe fararen hula har ma da wani kansila na karamin hukumar yankin bancin kashe su an kona musu gidaje su da kansu ma an kona gawarwakin su wani rahoton majalisar dinkin duniya ya ce an kashe akalla mutane 400 kana wasu dubun dubata sun arce daga gidaje su kuma akalla mutane 24,000 sun gudu zuwa cikin Najeriya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ƴan majalisar dokokin kasar Habasha sun zabi Shahle Wek Zaudi wato macin farko a matsayin shugaban kasar wannan matsayi dai na tsayin naji kana yika ne amma duk da haka mai magana da yawun Prime Minister Abiy Ahmed ya kira wannan matakin babban tarihi kuma yace hakan na nufin mata na da muhimmiyar rawa da za su taka a siyasar Habasha Najin da aka yi wa Shahle Wek a jiya Alhamis ya biyo bayan garan bawul da Prime Minister kasar Abiy Ahmed ya yi a majalisar ministocinsa wanda ya sa aka kai ga ainihin wato nada mata da suka kai kashi 50 a mukaman gwamnati.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla Headquarter tsaron Najeriya ta ce ta samu nasarori tun bayan da ta kaddamar da sabon farmakin nan mai taken Operation 777 kamar yadda za ku ji karin bayani daga mai na kaina
Director labarai na Headquarter tsaron Najeriya Brigadier General John Agim ya tabo aikace-aikace da sojojin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar tare da daukar lokaci mai tsawo yana fayyace manufofin sabon farmakin nan da suka kaddamar mai take Operation 777.
Operation 777 which commenced on the 10th October 2018 also geared towards enhancing
Operation 777 da aka kaddamar ran 10 ga watan October wannan shekara na da zumar tabbatar da wanzar da kyakkyawan yanayin zamantakewa da na tattalin arziki kare yan Najeriya da kuma dakile kai kuma yan bindiga dadi zuwa sauran yankunan da ke zaune lafiya kuma da nutsuwa a wuraren da ke fama da matsaloli musamman ga waɗanda rikice-rikice ya maida su sansanin ƴan gudun hijira da halin yanzu ake sake maida su gidajen su General John Agim yace Operation 777 na samun nasara sosai a daidai wannan lokaci
the last 2 weeks that we have embarked on Operation 777
cikin makonni biyu da kaddamar da shirin na Operation 777 an kwato makamai masu yawan gaske da makarin wasu manyan bindigogi da harsasai an kashe da dama daga cikin ɓatagari yayin kuma da aka kama wasu masu yawan gaske alal misali a jihar Benue kadai farmakin Operation 777 ya dira a sansanin jagorar matsafan nan da ake kira Gana inda aka halaka wasu ƴan bindigarsa guda 15 a ciki har da matarsa ko da yake shi Gana ya tsere amma dai a halin yanzu dakaru sun bi shi kuma suna neman sarwa a Jallo kuma tuni har kimanin ƴan gudun hijira 27,000 daga cikin 34,000 da ke sansanin ƴan gudun hijira da ke ayin sun koma gidajensu kakakin headquarter tsaron Najeriya yace su kuma kwato dukiyoyin jama'a da dama daga hannun ƴan bindiga a halin yanzu
119 Russell cattle were recovered 400
kimanin shanu 419 da aka sace ne sojojin mu suka kwato su da kuma tumaki 401 da kuma awakai sama da guda 100 kuma an mika su ga committee da aka kafa dan shi kuma zai hannanta su ga masu su abin bakin ciki anan mun rasa sojojin mu guda 2 an raunata guda 2 kana wasu da karu 2 sun fata Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wai ga dike dun mutuwa mai ban tsado sai soja Wai dike dun mutuwa mai ban tsado sai soja
To ga da Hassan mai na kaina to har yanzu dai muna kan batun tsaro inda a wannan karin wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurigwe ya zanta da kwamishinan ƴan sandan jihar Imo Malam Dazuki Galadanci wanda ya kammala wani rangadi a jihar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin sa
abin da ya jawo wannan tafiya shine dan in zo in gane ido na farko abin da ma'aikatan tsaro suke yi jihar Imo an raba ta kashi uku, akwai Okigwe zone, akwai Olu, akwai Owerri. To dalilin wannan tafiya ta wuce na daya, na biyu kuma dan tabbatar da hadin kai ga dukkan jami'an tsaro, mu hada karfi da karfe mu tabbatar tsaro ya wanzu. Sannan na uku kuma in ga mutanen gari wanda duk ya kamata da kowanne shiya shiya da suke kamar Hausa community, kamar mutanen masu shari'a, kamar ɗan jarida, kamar sarakuna, kamar mutane masu duka babura, ɗan kasuwa, duk dai wanda ya kamata dan zuwa ga musu abin da ya kawo nan su ganna su sanne su sanne cewa yanzu ba aikin ɗan sanda ana yin sa ne tare da jama'a, shine tsarin sabon salo wanda ya fito na aikin ɗan sanda tare da jama'a. Shi wannan aiki to bai yiwuwa sai da mutanen gari, kowa ana so ya gane cewa ya ga wani abu ya faɗa, wato see something say something, change begins with me. Dole ne mutane su kula, kai ne madubina ne ko madubinka ne, in ga kana yin wani abu daidai ba in ga hukuma, in ga wani abu wanda ba daidai ba in ga hukuma. To saboda kar a samu mushkila ta cewa wani ya ce a na faɗa an zo an tona min asiri na samu na shiga cikin rigima ko na shiga cikin matsala. Dalilin wannan yasa sai na ba da namba ta wato tarho wato GSM ta wadare da wanda kowa zai iya aikawa, amma SMS only, wato message rubuta duk abin da yake damun su ko kuma duwani information, wani labari da yake ci wanda zai jawo wanzar tsaro da zaman lafiya ko kuma wani zalunta sa wanda aka zalunce shi, na ganin an zalunce shi to ya rubuto, insha Allah zamu bi masa haƙƙinsa. To wannan abin da ya kawo ni kenan.
Toma da la'agaida Alphonsus Okurugwe. Kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin neman hanyoyin da za a rage cunkoso a gidajen yari, kwamitin ya zagaya dukkan gidajen yarin kasar, ya kuma zanta da masu ruwa da tsaki don shawo kan wannan matsala, kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban kwamitin mai shari'a Ishaq Bello a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa.
Mun samu damar sallama mutane da dama don rage cunkoso din wanda suka cancanci haka bisa ka'idojin da aka shimfiɗa mana, kuma ya zama buɗin idanu a gare mu hadde ne wanda nake cikin aikin shari'a akan wayansu matsaloli ko dai rashin sanin aiki ne ga masu shari'a da suka taɓa su abubuwan da ba su dace ba wanda ya taimaka ma cunkoson gidan yari din. Irin waɗannan matsalolin da muka gani suna nan mun rubuta su, kuma mun sa su cikin littafi wadda hukumar da nauyin ilmantar da masu shari'a ke kanta za mu miƙa musu don saboda gyare-gyare a tare irin waɗannan rukunin alƙalan don a yi masu kyakkyawan training don su fahimci alƙiblar al'amari. Kuma mun fahimci sigan zama da kuma maganan kayan ayyuka wanda za a koya musu training ko carpentry ko tailoring da yin sabulu dinnan da mai, in ka shiga karba mai koyi ka ga yanda mutanen suke yin mai da shell toxins ne da insecticides da penti, irin wannan ita kanta ma wani some of the outfit da pentin da suka yi ne ake yin pentin, sai abin ya baka mamaki.
A dunkule me kuka fahimta ke sanya ake samu irin wannan cunkoson a gidajen yari da har ya kai sai an kafa committee domin ya warware shi?
Kaga rashin gama bincike da wuri yana haifar da cunkoso. Waɗansu binciken kuma saboda ai masu binciken adalci idan abin da ya shafi sai an tafi laboratory da inda ake gwaje-gwaje. Yanzu in aka samu mutum da ganye ana zaton Indian hemp ne, zato ne domin tana yawa buhun shuwaka ne ko kila buhun ogu ne. To sai an je laboratory an sa ma'auni an tabbatar da cewa to duka laboratory a kasan guda nawa yake da su, ba su wuce uku ba. Kuma inda ake examine in bindiga ne aka ce an yi amfani da ita ma sai an je an examine ɗinta a tabbatar ita aka yi amfani da ita, bullet ɗin nan ne aka, how many laboratories muke da su. Ɗaya kenan, son zuciya ma yana iya kawo cunkoson kotu.
Rashin kuma watakila matsalar ta hanci da rashawa shi ma ya
shi ne son zuciyan kenan. Son zuciyan kenan, son zuciyan yana iya ko dai kana tsoron wani, kana tsoron kada kai dauki mataki ka yanke hukunci masa ko wani nasa, kana tunanin akwai wani abin da zai iya maka, kaga san zuciya ne na baka yi amfani da dokar yadda ta kamata ba, ko kuma baka san dokan ba, shi ma tawaya ne.
Mai shari'a Ishaq Bello kenan, shugaban hukumar shari'a ta yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma shugaban kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin fitowa da hanyoyi da tsare-tsaren da za a bi gurin rage cunkoso a gidajen yari na Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Alƙali nura da duniya, shari'a ya talasarta kowa da takara da ta yi aji, in an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina.
To a gaida Umar Faruk Musa kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
lafiya ubangiji ma kai nake lafiya ubangiji ma kai nake waje lafiya ubangiji ma kai nake waje ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko ya rabbi kara kara man dai iki da sako bibiya wa mai ni ta har ta riki ba ko mai na so a wakar nan ce wa fa da dauko ko mai na sarrafa Allah ce da ni ni ko baitin ya babba aiki ne ya ilahi rudi karka shafa roko na zuljada da hasbi ba ni sansa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske muzdafa habibi ki ka dai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya ubangiji ma kai nake wurege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a hushe bangwari su tsara bal arzikin halittu kau dabara mai karfi ganjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne tu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ba aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizan
sai yanzu da kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke taka rawa a fagen siyasa. Ko da yake dai Munira bata samu nasarar lashe zaben fidda gwani da aka yi ba, matashiyar ta yi iya kokarinta. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. Kama wane kira zaki yi ga mata ko kuma in ce kafin mu je ga kiran da zaki yi mata ta wane hanyoyi ne kike gani ya kamata ƴan siyasa da gwamnati da masu hannu da shuni za su iya taimakawa mata?
Wannan harka dai na mata gwamnati suna daidai kokarin shi, amma gaskiya sai an ƙara dagewa duk wani abu da duk wani matsala da duk wani korafi da duk wani wane ne duk a wurin mata yake karewa. Wato matan ne ba a cika ɗauka cewa za su iya taɓuka wani abin da maza suke iya yi ba, to kuma wannan gaskiya ba gaskiya ba ne. Yanda a cikin mazan akwai wanda suke dagewa suna ƙoƙari, akwai kuma wanda ba sa iyawa, haka kazalika a cikin mata ma akwai wanda za su iya, akwai wanda ba sa iyawa. To ni ina roƙon gwamnati da cewa lalle-lalle ta ƙara dubawa, ta ƙara mata a cikin wannan harka ta gwamnati domin a haɗa kai da su a kawo cigaba wanda ake so a wannan ƙasa. Roƙon da nake yi kenan.
To su kuma mata wane kira zaki yi gare su da ma sauran matasa da ke jin ki yanzu haka?
Alhamdulillah ina kiran mata ƴan uwana su tsaya ɗan daka su samu sana'a ne su san me suke yi a rayuwa. Ko a matan aure da dama akwai sana'o'i da za su iya yi daga gida, amma ba aure ne da ke da gidan iyayen su ke, akwai sana'o'i da za su iya yi daga gidan iyayen su. Ni dai shawarin da nake ba su kawai su samu abin yi, in suna da abin yi to matsalolin da muke samu a yawancin Najeriya musamman ta fannin rabuwar auren laki da ake yi, duka irin wannan zamantakewar rayuwa da ake fama da shi da wannan duka akan waɗannan matsalolin ne, duk ƙalubalen akan irin wannan abin. To yana ƙara wa mace kima a ce yau kin tashi kina da sana'ar yi ko ba za ki fita ba kina yin wani abu, wallahi zai ɗauke miki damuwa ta yawa. a rayuwarsu amma kin kallafa rai komai sai miji da abin da yake yi ma idan kina kanshi da sauransu duk matsaloli zaki samu saboda haka kullun kira nake ga mata cewa nan ne lalle mata su samu abin da zai taimake su ya taimake rayuwarsu ya taimake ƴaƴansu ya kuma taimake duk wani abu da suke ciki
wannan haka
na rayuwa gaba daya su ma matasan su yi masana'a ne ba inda aka ce kasuwanci sai shekara kaza ko shekara kaza komai yaya ne ka nemi wani abu ka fara in kana da sana'anka kana da rufin asirinka ko yanayin rayuwar ma da inda kake take da mutane ma kai ma kanka za ka ga canji a rayuwarka abin da nake cewa mata kenan da kuma ƴan uwana matasa
to me ce ce babban matsalarki a harkar nan ta siyasa
to wannan tambaya ta ce ni cewa ce gaskiya wannan harka yana da wahala sosai kuma matsalar da nake fama da shi a siyasa harkan tana da yogara harkan tana da abubuwa da dama tare da ita
kina gani mata na ba ƴan uwansu gudunmuwa ko ƙwarin gwiwa yadda ya kamata idan suka tsaya takara
wannan zan ce miki a'a ai duk mace ma da ta taso tana irin wannan abun ai ta hasada ma yafi yawa ga mata ƴan uwanta saboda za su dinga tunani to sai ita ke kadai ce aka zaɓa ki komai ke ce Allah zai ba komai da komai ai kishin shi suke yi kuma ko raɓanki ma ba sa so suna dinga yi to ga marasa hankali ke ma ga masu hankali kuma alfahari suke yi da ke suna nuna wa duniya suna tare da ke kuma suna son ki kuma suna ƙara ba ki goyon baya abin ta kashi kashi ne yanda wasu mazan ba sa son wannan abu haka wasu mazan suke so yanda wasu matan ba sa so saboda ci gaba a wata ƴa mace a wurin wata ƴa mace baƙin ciki ne ci gaba wannan kuma wasu fa'in kuma za su ga wasu matan suna so ni dai gaskiya alhamdulillah waɗanda suka fi son wannan tafiya na da sauransu mata ne da dama sun fi matan sun fi yawa a bisa matan da ba sa so.
To irin waɗannan matan sukan nuna kishinsu ne a fili ko kuwa?
Ai ba wai za su fito su nuna miki ba sa so ba ne kuma ba wai takaranci ba ne ma damuwarsu gaba ɗaya ɗaukakan da Allah ya ba ki ko ya maki sai su ga ana sir da shi ko kuma ana nuna miki cewa kaman akwai bi abubuwa da kin gane wannan kuma kishi ne na ƴa mace kuma ba za ta taɓa iya hanawa ba ba za ta iya hanawa ba wasu kuma suna son ka suna sha'awar ma su zo kusa da kai wasu kuma ba sa son ka to yanayi ne na rayuwa wanda ba mu isa mu canza shi ba tun ba wannan zamanin ba an daɗe ana yi tun lokacin zamanin annabawa to bi babu abin da za mu iya yi sai dai kai ta addu'a kana kare kanka saboda harshen wani zai iya maka illa a rayuwarka.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tawa Munira Suleiman Tanimu da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga Dauda Salim da shahin jaridan Amurka.
A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times inda hukumar leƙen asiri ta Amurka ta wallafa cewa ta cakke wasu sakonni biyu da suke zargin cewa watakila suna kunshe da bama-bamai da aka aika ɗaya zuwa ga tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ɗaya na biyun kuma an aika shi zuwa ga tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Sanarwar da hukumar ta bada ta ce a ranar Laraba ta gano sakon da aka aika wa Hillary Clinton. Rahotannin farko da aka soma samu sun ce an gane kunshin sakon ne da aka aika zuwa adireshin Hillary Clinton a gidanta da ke birnin New York. Jaridar New York Times din ta ce sakon da aka gani a kusa da gidan Hillary Clinton din yayi kama da sakon da aka aika a gidan tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama a Washington DC. Duk a ranar Laraban ne da yamma aka ƙara aika wannan sakon a gidan babban talabijin na CNN da ke birnin New York din. Yanzu kuma bari mu je ga jaridar jihar South Carolina inda ta bayyana labarin wanda ya lashe tacen nan ta Amurka wacce ake yin shekara-shekara. Wani ɗan jihar South Carolina ne wanda ba a bayyana sunan shi ba saboda tsaro. Inda a yanzu zai zama ɗaya daga cikin manyan masu kuɗin Amurka yayin da ya samu sa'ar lashe dalar Amurka biliyan 1.5. Yanzu bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labarin wani matashi ɗan shekaru 18 wanda aka kama shi da laifin tada hankulan jama'a. 'yan sandan karamar hukumar Montgomery sun cefke wannan yaron mai suna Luis Amilar Cabrera bayan ya nuna wani hoton sa a shafin sa na sada zumunta yana rike da wata babbar bindiga kuma yayi furuci kamar haka mai harbin 'yan makaranta daman sau da yawa abokan karatun sa sun bada shaidar cewa yana yawan rubuta kalaman rashin son makaranta a shafin sa na sada zumunta daga ƙarshe sai jaridar LA Times wacce aka wallafa labarin wani mawaki mai waƙar gambara mai suna Kalan Walker dan shekaru 23 da aka kama shi da laifin keta haddin mata an kama shi ne bayan mata da yawa sun kai ƙarar shi akan yadda ya ci zarafin su a ranar Laraba ne ƴan sandan jihar Los Angeles suka ce mata daban-daban sun ce yana yaudarar su ne ta cewar ya dauke su aiki amma da zarar suna tare da shi su kadai sai ya nemi yadda zai yi lalata da su yanzu haka dai Walker na hannun ƴan sanda kuma an saka kudin belin shi dala Amurka miliyan 1 sharhin jaridan Amurka ko saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Daula yanzu kuma sai ka dan daga cikin wasu rayu da kuma wasu rauki kira ta waya ko kana ajiye manufar na'ura
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Kasimu Aliyu sadaunan matasan Asar a jihar Sokoto Najeriya to ina nuna takaicin yara bakin cikin yara dangane da tashin hankalin da ya faru a jihar Kaduna musamman a kasuwar magani to ina roƙon Allah ya ji kan su kar su rayukan su wannan suka ji ta kuma Allah ya ba su lafiya sannan ina kiran shugabannin bangare biyu na addinin musulunci da na kiristanci na jihar Kaduna da su maganta ga matasan mu da su daina tare ta shankula musamman kai ma ƴan uwan su farmaki na a sama ta rayuka
assalamu alaikum sai magana ba ku shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah ya ku mika sako na ga Garba Shehu kakakin shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari shugaban kasa da Allah da Annabi wannan yaro da yake zargin Abba Kari da hannun ya masa wayannan makudan kudade shi ya fi kasarin sa Garba Shehu a kira yaron nan a kai gaban Abba Kari ko da a sirrance a bi al'amarin gaskiya al'amarin abu amma bai kamata a ce mu ne a gindin iya yana gudunmuwar wuta ba kai ka riga ka san dan Najeriya iya da giwa a kai ne ga fara idan ku sai dauka ana kokarin cin zance da rashawa bai kamata a ce a fito daga gidan gwamnati ba mu talaka ku mana adalci an wala kasafin kuɗi kiwon lafiya mun je asibiti ne sai fara fitar mu an ce karba da ilimi ga yaran mu nan a gidan bishoyi suke karatu ba mu tattafe komai ne ne siya an ce bangaren tsaro in mun je police station mun kai kara mu mutu zai kudin jiro da kudin takarda mu wata ina za mu sa kan mu talakawa
to kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba baya da mun da labarai amma wannan karan a takaice
An tuhumi tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak da babban jami'insa mai kula da bitalmalin kasar da laifin yin sama da fadi da zunzurutun kuɗi na kasar dala biliyan 1 da miliyan 600. An tuhumi Najib da tsohon babban sakataren bitalmal wato Irwan Sariga Abdullah a hukumance a jiya Alhamis a wata kotun birnin Kuala Lumpur bisa aikata laifuka guda 6 da cin amana. An zargi mutanen biyu ne da karkatar da wasu kudade da aka ware domin gyara filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke birnin Kuala Lumpur da kuma wasu kudaden aiwatar da wani shiri tsakanin watan Disamba shekarar 2016 da watan Disamba shekarar 2017. Najib da yana huskantar tuhuma akan wato wadansu laifuka guda 32 masu alaka da almubazaranci da kuma da kudin asusun zuba jari ta kasar da kuma laifin cin hanci da rashawa da halatta kudaden haram ana kuma zargin sa da karkata wasu dala miliyan 10 na Amurka daga kudaden da ke taimakawa asusun zuba jarin zuwa cikin asusun bankin sa
to madalla a gaishe ka masu raro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokin aikin mu daukiyar wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka haka kuma kar amanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.